الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تؤثر بلادي. نظرت في التعامل بها في دائره نادي، ونفعت نسلم ترفعني بها الى اسماء جدك ورئائي، ووعدت نور تعصمني بها والمنتمين اليه من جور الجاهلين ومكر الماكرين ونفس الساهرين وأجيال البغاة المتربصين والشمائل الأعداء الطاغين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة من جاء ساكي قدوى لكو أولا الجيل اللي سارة ببركة إن مكة أروض ومن سلا تجونا مو أبين لذي أمخاني مو جوليا مو جرى لاهرا مسمى أبين جيكي لعلاقة على أحسن المعنون يجي رشيم على القرآن اللي جرمى يو أكو قواتي رمضانا hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina 442 wanda ya zo daidai da 15 ga watan hudu miladiya 2021 har ma ya ga mana aya ta 25 suratul Fatiha inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitani rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka Allah subhanahu wa ta'ala muke bauta gare ka kuma wa iyyaka nasta'in gare ka ne kuma muke neman taimako da a ce ba alqur'ani bane magana wani ne to ba haka za a ce ba ya kamata ne ka ce na'budu iyyaka nasta'in iyyaka fa matan wannan alqur'ani ne gagara ba daure to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi haka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan kalla aya sosai da bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mazaji sun yi alqur'ani hijima ba sun kara da lokutan su da dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su da yanzu ba za mu iya karanta wannan wurin ba domin da kake kalla sosai iyyakan nan kamar yadda ya faru ɗaya daga cikin magabata ko shi an ce zai karatu ya yin karatu to ra ina ganin kamar karatun alqur'ani kawai dan shi balarabe ne zai iya ka san a matakin farko na alqur'ani ba yi da gidike ba da wasula kowa ya san wannan sanan ne a cikin addinin musulunci farko alqur'ani babu da gidike babu wasula daga baya ne aka zo aka yi wannan gidike to lokacin da babu wayannan gidike na dubon babun da nonon da tawon da tawon lokacin da babu wani bawan Allah ya zo karanta wannan wurin sai ya ce wannan iyaka ba yawon ba ne sai ya canza ta sai ya sa tamu hamzan farko sai ya mai da shi alifi sai ya zama a ta haka tura wannan na abu ko wannan na abu da sai ya mai da shi bamu sai ya zama bi abdi sai ya zama a ta haka bi abdi wa a ta haka nasta'in wai mun zo maka da bawa kuma mun zo neman taimakonka a kaga wannan hankali ba zai dauka ba Qur'ani ko ba haka ba sai da haka ake kara jin hankalin mutane cewa mutum ya yi iyakan kokarinsa ya tashi da neman karatu ba za ka ce kawai dan ka iya karanta babba ku shikenan ka zama malami ba a'a sai ka je wurin ma'abuta ilimin wannan abin shikenan sai karanta sai ka zama alim yanzu ba zan ce saboda ina dan jin gurbin turanci na ba zan ce da ko littafin emergency littafin liktanci shi kenan na karanta in za a yi bidan mutum za a dan samu wata yan wuka wuka ne ko ba haka take ba wata yan wuka wuka shi kenan kawai sai a tsada shi kenan shi kenan zama likita duk wanda ya zo a asibiti na zai mutu ko ba haka bane saboda mene ba sirri na bane sai da haka shi ma ilimin addini ba zai yi kawai dan ka iya karanta larabci ba shi kenan ka zama malami ba ba haka bane ana zuwa ne wurin malamai a zauna a dauki iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi sanar da kai shi kenan sauran sai ya kama gaban ka an gano wannan ma'ana iya kana abu wa iya kana sai gare ka muke bauta Allah gare ka ne kuma muke neman taimako imam Abdullah bin Abbas yana cewa iya kana abu yani iya ka ruhi ai gare ka muke kadai ta ibadar gare ka kuma muke cin tsoron makomanmu ba ma tsoron kowa sai Allah ya tsare shi An gani ko? Wa iyyaka nasta'in. Yace gare ka muke neman taimakonka akan alaqatika wa ala umurina kulliha. Gare ka muke neman taimako akan yi maka biyayya, akan bauta maka. Sannan gare ka muke neman taimako kan dukkanin lamarorinmu da sha'aninmu. Me yasa a nan wurin shi Sayyidina Abdullahi bin Abbas yake hatta akan neman bautan Allah subhanahu wata'ala sai ka nemi taimakon Allah. Saboda idan Allah bai taimake ka ba za ka iya bauta masa ba. Yasa Qur'ani a cikin suratul Baqara Allah subhanahu wata'ala yake cewa wasta'inu bis-sabri was-salah. Ku nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala kan abin da yake da alaka da haƙuri. Domin akwai ababen da za a yi maka idan ba ka nemi taimakon Allah kan ka iya yin haƙuri ba, wallahi wahala ne zai biyo baya. Mutane da yawa an jarabce su da irin wannan ababen wanda suka kasa yin haƙuri, suka kasa neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su, ya agaje su kan haƙurin, suka yi yin haka, sai wahala ya biyo baya. Misali, zai yi kana da yaronka, kana ganin yaron ya kasa, sai Allah ya ɗauki ran shi. Sai ga mutum in ba ya kai nesa kusa ba, in ba ya kai kusa nesa ba, sai ga ya ta tunani, ya tada hankalinsa, musamman yana ganin cewa yanzu ga shi ƙarfinsa ya ƙare, su ma ya zo masa, yaron da yake sa ran zai taimake shi yanzu ya mutu. Sai ya shiga damuwa har hawan jini ya zo ya kama shi. Wani ba haka ba ne, a wani matan shi ne za ta mutu, sai ga yana cewa to ai ba zan ƙara aure ba, ina zan iya samun dare kuma. Wanda ya baka daren nan ita zai kara baka wanda wani sabita ba. To amma sai ya ki yin haƙuri, sai ya je ya sanya ma kansa damuwa da makamancin wannan. Wani aiki ne za a kore shi ko ya samu matsala a wurin aikin, sai ya ki yin haƙuri, damuwa da frustration sai ya dame shi har ya zo ya haifar ma da kanshi hawan jini. Me musulunci yake nema a wurin ka? Duk lokacin da wani abu na damuwa ya same ka, haka sai ka koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka roƙe shi da ya taimake ka, ya azurta ka da haƙuri, ka nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa ba ka da wani sini, ba ka da wani dubara, ba ka da sini, ba ka da wani dubara, sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi. Kar ka manta, dani da kai ne muke karantawa a cikin Al-Qur'ani da kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa nafsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashir as-sabirin. Kallan wa bashir as-sabirin, haka Allah yake wa bashir as-sabirin alladhina idha asabat-hum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ma'anar ayar Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallahi, dan ko Allah yake kai baka saka tilasta Allah yayi rantsuwa dan shiga musu ba, amma Allah yayi rantsuwa dan ya nuna maka girman abin da zai giya maka. Yace wala nabluwannakum, na rantsa da girman burki na da buwaya ta la nabluwannakum bi shay'in, sai mun jarabce ku da wasu nau'uka na abubuwa bi shay'in, dalaje dan abun ba dan kalande kiran da Allah yake da girma ba Allah mun jibawo bi shay'in, da wannan kankanin abu min al-ju' na yunwa, wannan yunwa zai iya zuwa maka ta hanya daban-daban, zai iya zuwa ga kai da kudin amma babu abincin da zaka iya siya, musiba ko ba ka bane, sai ka ga ga shi mutane sun yi noma amma an yi abin da ake kira shi da hausa mai gobara, to shuka ta kone, ka ga an yi fari kenan, za a samu fari a wannan shekaran, dole abinci zai yi tsada, kai sai da ba kudin amma babu abinci. An gane wannan ko ko zai yi wa ga abincin kai ne ba ka da kudi, dole da kai da iyalinka za a wuni cikin yunwa, za a fara cikin yunwa. Allah zai jarabce mu da haka dan alfarma ne wala fi min al-amwal. Allah yace zan jarabce ka wallahi, kuma kaga Allah ya rantsa zai yi. Yace wa amma min shay'in min al-khawf, farko ma kun al-khawf hada bara da tsoro. Allah ya rantsa farkon ayin kenan ma wa nabdu lakum bi shay'in min al-khawf, Allah yake nayi rantsuwa da girman mulki na da buwaya ta, sai na jarabce ku da wani abu, wani abu ba gaba ɗayan sa ba, wani abu na daga tsoro. Yanzu Allah ya yafe mana, Allah ya dauke mana, yasa halin da muke ciki kenan.
da lafiyanka da karfinka akwai lokacin da za a ce ka fita wajen gari ba za ka iya ba wani zaman ma kana cikin garin wani abin zai faru a ce ka je wurin ba za ka iya zuwa ba kawai ne ne tsoro yanzu da sha wanda ya addabi nahiyar Afirka gaba ɗaya wannan kashe-kashen mutanen da ake yi mutane kawai su zo kana suna cikin zaman-zamanku a buɗe muku wuta kawai tsoro ne kana tsoro da kai da lafiyarka da ƙarfinka kana tsoro ka bi hanya kada kai gamo da wasu mutane su ɗauke ka zo suna kirawo maka wani kuɗi wanda tun da aka haife ka ma ba ka taɓa riƙe wannan kuɗin ba a zo a kirawo wannan kuɗin da iyalinka da danginka a sa su cikin wahala dole sai an kawo wannan kuɗin hau wanzu da yunwa wani kuɗin nan ruwa Allah ya ce wallahi na yi rantsuwa dukiyar nan da na baka dukiyar nan da na baki Allah ya ce wallahi sai na jarabce ka kanta sai dukiyar nan ya koma yana rage ta wayan dukiya da kana zamantowa cikin nan ba na biyu nan ba na uku in ma ba nan ba na ɗaya ba a cikin masu kuɗin gari amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jarabce ka cikin dukiya tun kana komawa na biyar kana komawa na bakwai sai ka koma na ashirin daga nan ashirin ma take da gina labarin sosai a kai ba mai kuɗi bane a gari kai hamshakin ɗan kasuwa ne shagon ka bakin da kaya in Allah ya tashi jarabtanka sai ka ganin kayan yana kafa kayan yana kafa har wata rana sai ka ganin ka mamaki shagon na wani kuwa shagon ne Allah ne yake jarabtanka ya ga yaya za ka yi manafsin nan abuwan wal anfus Allah yake wallahi na yi rantsuwa sai na jarabce ku cikin rashe-rashe ɗanka baban ka yanzu bayan kwana uku matanka da yanzu bayan sati ɗaya babban ɗanka yanzu bayan kwana sha uku shagon ka ya kama da wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duka wannan Allah ya ce ina jarabta kai da gayya za ka yi Allah ya ce wa samarat haka nan wa'annan ƴaƴan marmarin duk ana wurin malamai sun kai da komowa suka ce ƴaƴan wa samarat ana wurin yana nufin masu lambu masu goya ko ba ga suna da kayan marmari kamar su ayaba mangoro su ne 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 abubuwa ne ko Allah ya ce zan jarabce su duk ƴaƴan marmarin su je da fitowa ko su fito su ci in ciwo wasu malamai suka ce a samarat a wannan wurin yana ɗaukan ma'anar ƴaƴan da ka haifa kake jin daɗi kana kallon suna kaiwa da komowa a gabanka Allah ya ce zan jarabce ka akan su malami su take jarabta akan wayannan kuma zai iya dillowa ta hanyoyi guda biyu ko dai su ma su mutum ko ku a cikin su a baka wani yaro mara kin magana ya riga ɗauko maka magana ya zo suna wasan tsakanin da yara ya wurgo dutse ya je ya fasa gilashin mutu wa zai biya yaro ko kai baban zai biya an yi wannan da kwana biyu ya wurgo wani dutsen ya buɗe ma wani yaro ido wa zai biya yanzu kuma kai baban suna wasan tsakanin da yara wani ya zo da kuɗi ya ɗauke kuɗin wa zai biya kai ya ci ne ɗauko maka abun magana kala 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 Allah ya ce jarabta ka nake za ka koma ka ci a yaran zamani ne ko ko za ka dawo wuri na ubangijinka ka roƙe na shiryan maka da shi to ai ga cikin matsalolin ku kenan za ka ga yaron ka yana yin wani abu wanda yake ba daidai ba sai ka zana cewa ni dai ba ni haka ba ina yaya ta wallahi ko da yaron zamani ne wai ya muke yaron zamani ka tsaya ka gara jajircewa wurin tarbiyyarsa ka tsara jihadin cewa wurin roƙon Allah subhanahu wataala ya shige da shi Allah ya shige da wanda sun fi shi kan garewa ballan suna naka dan me zaka cire tsammani daga samun shige daga wurin Allah kan yaran ka Allah ya ba mu san gyarawa Allah ya ce wa bashir sabiri ai wa ma su hakuri kan jaraba wannan nawa bisha su wane ne wayannan masu hakurin Allah ya ce allazina idza asabatuhum musiba su ne wa'anda idan musiba ta afka musu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin da yake fitowa bakin su sai dai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah nake gare shi kuma za mu koma. Ka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa duk mutumin da wata musiba ta same shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني من مصيبتي واخلفني خيرا منها هو اخلفني خيرا منه الله يكفي من ظلم الله عليه وسلم يكفي الله سيا بير مكة مكي الهير هذه من ذكرتها أبينك ذكرتها شيء هو مصيبة يفاء مكة كما أولا الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني من مصيبتي واخلفني خيرا منه هو اخلفني خيرا منها يا رجل شو العبلي abin nan da ya bace namiji ne ko mace ne ma'ana siffar sa ka gani kaman gida ya kore kai ba za ce minu ba za ka ce min ha ba kai ko shi da gida namiji sai ka ce wa kulli bin khairin min yaron da shi menene naka ya lalace din ko ya fata sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi yaron wannan mallaki ke gaya mana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako Allah wafara ayan da muka karanto da ku Allah ya ce wasta'inu bi sabri wa talab ka nemi taimako na hatta a wurin yin sallah domin in baka nemi taimako na ba a wurin yin sallah sallar ma gagarar da zaka yi mutane nawa ne muka san su musulmai ne amma za a kirawo sallah su kafa tashi su sallah ka san me yasa to da kin ci ne muke makon Allah akan ibada sun ci ne mu taimakon Allah akan ibada kenan da ni da kai sai mu ƙara dajewa wurin da wurin taimakon neman taimakon Allah subhanahu wataala kan yin sallah da shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya maka cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah subhanahu wataala ya gaya mana aya ta 6 ta Fatiha yake cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ta shiryar da mu tafarki madaici ma'ana wannan ayar malami da dama an kai da komowa an kai an ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ihdinas siratal mustaqim da sadi da fadi akwai wasu da cikin sahabbai su kuma sun kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sinu ihdinas siratal mustaqim akwai wasu malamai wasu da cikin sahabbai sun kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ihdinas siratal mustaqim shi fa zaka ga malaman kira'a an samu bambanci a nan wurin za ka ga wasu kamar misali Imam Hamza yana karantawa da zari ihdinas siratal mustaqim akwai daga cikin su akwai wanda suke karantawa ihdinas siratal mustaqim kamar Ibn Kathir yana karantawa ihdinas siratal mustaqim da sirri duka ruwayoyi ne kamar yadda mu a nan kasar Hausa ko a nan Najeriya ruwayoyin Alkur'ani da suka fi shahara su ne kira'an Hausu da kira'an Warshi magabatanmu sun fi sanin kira'an Warshi ko ba ba mu kuma yanzu da muke tasowa mun fi sanin kira'an Hausu to akwai garin da idan ka je za ka ana amfani da kira'an Kalun akwai garin da idan ka je za ka ana amfani da kira'an Bazzini in ka je za ka akwai da amfani da kira'an Kumbul haka nan dai ruwayoyi na alqur'ani wanda suka inganta ake yin karatun alqur'ani da su kala kala ne sun kai matakai a matakin farko an ce guda 7 ne haka zuwa ka ce ga wasu ruwayoyi ma sun inganta suka zama guda 10 haka kara da ruwaya guda ɗaya suka zama kira'o'i inganta su guda 11 saboda haka kar ka zo wata rana kana karatu bayan wani malami kaga ya karanta ko kaje wani gari kaga an zo an karanta an ce صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فشوانا يا بعض القرآن دعا أقول كراء عند حق أكي كرن تاو كما يجب ذلك كرن تاو كما أولت إن الذين إن الذين إن الذين كفروا سواء عليهم كل هذا أكي كرن تاو أولت إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم am nan kunjiruhum la yu'minun ko ba da ba to haka shi ma idan ka je wani garin haka za ka su ma kira'an da suka dauka suke amfani da ita kamar su rusiya za ka yi su kalu suke amfani da ita ko ba da ba Allah ya ba mu yi fajjara ba sirat al-jinnat sirat al-mustaqim menene as-sirat al-mustaqim wasu ma ne suka ce abin da ake nufi da sirat al-mustaqim as-sirat al-mustaqim suka ce kitabullah littafin Allah shine hanya mariyaciyar wasu malamai suka ce Allah ya saka muku da alheri, abin da ake nufi da siratul mustaqim shine al-islam, addinin musulunci shine tafarki daidai wanda babu karkata a cikin sa. Ko millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qablu fi hadha liyakuna rasulu alaykum shahida wa takunu shuhada ala an-nas. Kace aka ce meye zaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake daraba Allahu matalan siratan mustaqima wa siratu al-islam. Abin da yake nufi da sirat shine musulunci, to muna roƙon Allah ya shige da mu addinin sa mare shi ila siratul mustaqim. Abu Aliya yake cewa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya shige da kai ban tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ake nufi da siratul mustaqim. Manzon Allah alaihi wasallam ya jama sahabbansa wani layi, ko yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Manzon Allah ya ja wani layi dogo a cikin wannan layi, sai ya ja a gefensa baki baki, sai ya ja layi haka. Wannan ne idan layi, to a wannan gefen sai a ja layi, haka da ja layi, cikin gefen ma da ja layi. Manzon Allah alaihi wasallam sai ya kara ce musu wa anna hadha sirati mustaqim, wannan hanyar da kuke gani to shine addinin musulunci. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, kada ku bi rarrabe-rarrabe fatafarraqa bikum an sabili, sai ya kawar da ku, ya fitar da ku daga kan hanyar addinin musulunci. Wasu da yawa daga cikin malamai sai su amfani da wannan aya, ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anna hadha sirati mustaqima, din ne yake yika dan mutane. Subhanallah, wannan kuskure, wannan ya nuna karancin karatun da ya dan wannan. Da gaskiya Allah subhanahu wataala ya faɗa wa anna hadha sirati mustaqima, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Da gaskiya Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani wannan ne. Sannan Allah subhanahu wataala shi ne ya faɗa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subulana jam'i ne na sabil, kenan Allah subhanahu wataala yana da hanyoyinsa. Bai ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sabilana ba, sai ce subulana hanyoyinmu. An gani ko hanyoyinmu? To menene dalilin musulmai na bin wayannan dariƙun? Tunda yanzu ga cikin Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, duk wanda ya yi striving, ya yi ta yin ƙoƙari, ya yi ta yin ijtihadi na dagewa a kan bautana, lanahdiyannahum subulana, za mu shirya da su tafarke-tafarkenmu, za mu shirya da shi hanyoyinmu. Ba hanya ne ba, hanyoyin. To sai wayannan malaman magabatanmu, iyayenmu, ko ba ta ba mu ce ba, suna wasu ne suke tasowa sun suka zagin iyayen namu, suna cewa ya fata su ne yadda ika yan mutane. Allah mun ci ba Allah ta yafe mana. Sai muka ja ba subhanahu wataala yana cewa wattabi sabila man anaba ilayya, ku bi tafarkin mutumin da ya kawo hanya yana son ya dawo wurina. Ta wani hanya ake kamawa, ko ta yaya ake kama hanya wurin komawa wurin Allah subhanahu wataala? Bayan ka kiyaye farallanka da wajibanka da Allah subhanahu wataala ya wajabta maka, to sai ka shagaltu da aikata nafil, sai ka shagaltu da aikata ne nafil. Wala yazalu bisa ka'idan wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Allah subhanahu wataala yake faɗa, ya zama hadisi ne, ya zama hadisul qudsi. Allah yake cewa hadisin wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya wa ma taqarraba 'abdi ilayya na kafin nan ko na farkon hadisin wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayhi mimma taqarrabtu ilayhi, bawana bai taɓa kusanta na ba da wani abu kamar da abin da na wajabta maka. Kana son ka mako wurin Allah, to kiyaye wajibanka, kiyaye wajibanka, duk abin da aka ce maka wajibi ne Allah ya ce aikata, to kai
za ka fara matsowa kusa da Allah.
Wannan matsowa za ka yi. Amma idan kana so Allah ya so ka, idan kana so Allah ya so ka, aikin nafilfili za ka yi. Aikin nafilfili. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin hadisin Qudsi yake cewa wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bil nawafil hatta uhibbu, bawana ba zai wuce ba yana aikata aikin nafilfili, yana neman kusanci gare ni ta hanyar aikata nafilfili hatta uhibbu, har sai na so shi. Kina idan kana son Allah ya so ka, bayan ka kiyaye wajibanka sai ka kiyaye aikin nafilfili. To idan ka kiyaye wannan aikin da nafilfili, ka dawwama a kai, Allah zai so ka. Allah yake fa idza ahbabtahu, idan na so ka, idan na so wannan bawan da yake aikata aikin nafilfilin nan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yamshi biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in sa'alani la u'idannahu. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan na so wannan bawan, ni ne zan zamanto jinsa, ni ne zan zamanto ganinsa, ni ne zan zamanto hannunsa, ni ne zan zamo hannunsa da yake kama abu da shi, ni ne zan zamanto kafarsa da yake takawa da ita. Wala in sa'alani, idan ya roƙe ni, lahu yannam, yana cewa Allah ba shi an yi masa. Ai, ko yanzu ƴan boko suna faɗa ko? ƴan boko suna faɗa. In dai a yi addu'a ne, nan da nan Allah ya karɓa, to sai yadda yi ka. Amma in dai a yi karatu ne rau, ka ji ka kama a sauƙiya, suka ce to sai wa'in can. Ko ba ka wani, ka san me ya sa su idan sun yi addu'a Allah ya ke saurin ansawa? Saboda kiyaye wa'innan aikace-aikacen na nafilfili. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yamshi biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani, yana roƙana da wuƙiyan nan zan ba shi, wa la in sa'alani, yana neman tsarina da wuƙiyan nan ni ko zan ba shi kariya. Shi ne fa'ida. To kai idan kana son Allah subhanahu wa ta'ala ya so ka, ka haɗa da wa'innan lafiyar. To sai malamanmu da iyayenmu sai da zaman yamma nan malamai nan aikin nafilfilin da suke yi suna neman kusanci ne da Allah. Ko yanzu iyayen da suke jira wannan yake ibadar Islamin annabi suna yi ne dan matan su ta so su, dan haka suke yi. Ko suna yi ne dan gwamnati ya so su, ko shugaban kasa su ya so su, dan wa suke yi? Dan Allah. Ko la ga fa'ida mu suke da shi kenan, tun daga wayannan bayan Allah suna yi wayannan aikace-aikacen dan Allah ya so su. Allah kuma ya faɗa a Qur'ani wacce sabila man anaba ilayya, ka kama tafarki, ka bi tafarkin wannan wanda ya gamo hanya ta zuwa wurin nan. To da kake kace to zamu bo ɗin nan malaman wanda mu a fahimtar mu waliyyai, wane ne wali? Inda rigimu kuma take kenan, wane ne wali? Mutane da yawa sai su rika cewa babu wali. Duk wanda ya ce babu wali ya karanta Al-Qur'ani. Hukuncin wanda ya karanta Al-Qur'ani kuma ya ce ba musulunci. To sai Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani ya tabbatar maka cewa yana da waliyansa. Ya tabbatar maka cewa shaitan yana da waliyai. Kafirai suna da waliyansu. Sai ka kace ma Allah bai da waliyai. Me kai da ka karanta Allah kai? Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin Al-Qur'ani ne kuma yana cewa Allahu waliyyul ladina amanu, ko ba ta yi cewa Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru, kaga yana Allah yana da waliyansa. Allahu waliyyul ladina amanu, Allah ne waliyin wa'annan da suka yi imani. Wal ladina kafaru, su kuma wa'anda suka kafirce, awliya'uhum at-taghut, waliyansu su ne tagutai. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa ya ce, to wai ka ga yanzu an ce maka Allah shi ne majinyancin waliyansa, ko sai Allah subhanahu wataala ya ce ala inna awliya Allah sai dai waliyan Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro tare da su ranar lahira babu tsoro tare da su a nan duniya wa la hum yahzanun ba kuma babu bakin ciki tare da su a nan duniya babu bakin ciki tare da su a ranar lahira kamar zaka ce Allah ya za a yi a gano siffofin wa'annan waliyan sama sama wani alaƙa kwanta da hankali ba ga siffofin waliyaina siffansu shine allazina amanu wa kanu yattaqun siffan waliyaina shine wa'anda suka yi imani da ni kuma suke jin tsoro na a zahiri da kuma batini in dai aka samu mutum da wannan to shi waliyi to daga nan sai malaman musulmi suka ce kowane musulmi in dai da gaske ya yi imani Allah shi ne ubangijinsa sannan ya yi imani zai ji tsoron Allah nan a zahiri da kuma batini ma'ana a fili ko a koye zai ji tsoron Allah to shi waliyi me yasa suka ce haka suka ce haka Allah ya faɗa siffan waliyan Allah allazina amanu wa kanu yattaqun kenan kai da kike sauraron mu yanzu da ke da kike sauraron mu yanzu in har akwai wanda siffan a tare da kai kana jin tsoron Allah a zahiri da batini kai ma waliyi ne sai dai kai in kana kokwanton cewa kai dai baka yi da Allah ubangijinka ba kuma kana kokwanton baka jin tsoron Allah a fili da kuma koyi to ka kai ka tura kanka kai kana nan a matsayin kare na musulmi dai ordinary tukunna ko kana nan a matsayin kare wannan to a waliyan ma mataki-mataki a wani sakan ba mataki-mataki wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan domin mene inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi a wurin Allah shi ne wanda ya fi ka jin tsoron Allah kenan idan dukkanmu nan waliyai ne to wanda ya fi mu jin tsoron Allah a cikinmu nan to ya fi mu a cikin wani sakan ba ka yi da yake to haka mutum ya tsaya yana kallatawa cewa akwai waliyi ba waliyi kaza 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 yana fata ma kanshi lokaci ne kuma yana kallata ayoyin alqur'ani Allah mutu ba Allah ka yafi mana saboda haka Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa wata bi sabila man anaba ilayya to a nan gurin shine malai yake gaya maka cewa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine siratul mustaqim wasu malai suka ce Sura'un mustaqim abin da yake nufi shine gaskiya duk inda gaskiya take to a ganka a wurin kawai to idan aka ganka a gurin da duk inda gaskiya take ya nuna cewa kana kan tafarki mare gishi kana kan sura'un mustaqim sura'un mustaqim kar ka tsaya ka yaudare kanka ka ce in ba fahimtar ka ba ko in ba masu irin fahimta ta ba duk sauran mutane kan kuskure suke ƙarya ne karkace in bayan ɗarika ba duk sauran mutane suna kan ba a'a wannan ba daidai ba ne karkace a'a in ba wannan fahimtar nawa ba na izala ko na si'a ko na ƙala ƙato ko na ɗan faɗa wuta in ba irin su ba kan gaskiya kowa yake ba kuskure ƙa'ida ta Allah shine al-haqqu jadid ka'ida ne wannan al-haqqu yadud shi gaskiya yana ne yana zagawa da cikin al'umma a dan wannan ka taba tunanin za a samu gaskiya wani ne nan ba wanda zai yi tunanin za a iya samun gaskiya wani ne nan amma kuma an samu gaskiya wani ne nan kowa ya karanta kissan nan da yawa ma daga cikin mu dan an hada kissan ko kisan da aka baiwa Abu Huraira kisan da aka baiwa Abu Huraira tsaren gidan baitul malin musulunci Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka tsaya ka rika lura da wannan baitul mal din shi kiran da dare sai wani mutum sai ya lallabo ya lallabo ya lallabo sai ya kiba a bakin baitul malik Abu Huraira tana yanzu an bashi gari yanzu zai tsaya ya lura ga wannan baitul malik din nan ce baitul malik shine treasury na musulunci shikenan da daddare ya tsaya ya kafa ya tsare kawai sai ga wannan mutumin ya zo niki niki kawai ya shigo ya shiga baitul malik ya daddako kaya ya kwato abinci sai Abu Huraira ya kama shi yawwa Allah ya kama ka sai ce ma Abu Huraira domin ya yi shiga tattiji ne sosai yace dana dana karba mun asiri yawwa ce damu da ga zuri'a ga ɗaya ba abin da za a ci yanda Allah ya rufa maka asiri ka rufa mu kare shi kenan Abu Huraira sai kare ya ce mushi yawwa Akai maka alƙawari irin ya wuce din nan shi ke nan sai ya wuce kawai da gari ya waye haka zo sallar asubahi sai ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa jiya na kawo mai mana sakan nan amma na ganji dan tije ne ga abin da muka yi da shi ya ce ba zai ƙara ba kuma yunwa ke damun shi da iyalansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shi ke nan zai dawo da daren gobe da daren da ko daren yau kenan sai ga shi wannan gaskiya da nan ya kara dawowa ya kara dibo kaya miki ni Abu Huraira ce kai yana kawo sai ce kai dan uwa ba na ga ma ba shin ji halin da nake ciki ba abinci a gidana kaza 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 sai ke to daga wannan je ba zai kara dawowa shi kenan Abu Huraira sai kara kai shi Zara sallallahu alaihi wasallam da aka ce sallan akbari sai Abu Huraira ya rage masa mutumin nan fa ya dawo maza la ce ai na gaya maka ya wuce kaya yace ai ya ce kaza 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 ba sai kara dawo maza la ce sai kara dawo sai kara dawo ai ko aka yi ba cikin daren nan sai gashi ya kara dawo sai Abu Huraira ya kama yace yau dai ka za a daure ka sai kowa ya ganka kai da kake zuwa kake yin sata a cikin tafka da musulunci sai ce dana ce na ba na gaya maka wani abu ba wanda idan kana karantawa shedan ba zai iya cutar da kai ba in na gaya maka sai ka sake ni ya ce eh ya mu sai ce ayatul kursi in kana karantawa shedan ba zai cutar da kai ba yace to na gode yace to ai kai ka sake ni illa alƙawari na da kai kenan yace to shikenan na da kai ka tafi sallallahu alaihi wa sallam inda mana shi wannan abai sai ke mabu wera ya kuka kaya da mutumin ka nake kar ma ba ya riga ya san ma ya zo yace ya kuka kaya yace ai da na kama shi nake sai na daure shi sai kowa ya gan shi yau shi ne yace man bari ya ga ya mun wani fa'ida haka ne cewa da ko ko a kara wata ana cewa lakin ce bari na gaya maka wani lakari wanda idan kana karantawa shi dan ba zai shukar da kai ba maza Allah ya ce me yake maka yace ayatul kursi maza Allah ya ce sadaka ya fada gaskiya wa huwa kadubu shi da cewa shi maka da shi ka san wane ne yace a ba san wane ne dai shi shaidan ne kaga a ka'ida ta musulunci ko da shaidan ne ya fada gaskiya ana karban gaskiya daga wurin ware haka manzon Allah ya faɗa sadaqata wa huwa kadhubun ya faɗa gaskiya kika cewa shi makareci ne wannan sura ko wannan ayan da ya faɗa gaskiya ne duk wanda yake karantawa shedan ba zai iya cutar da shi ba shi sa kaga magabatan mu iyayen mu za su ce da an yi sallah ko ya ce salati goma goma ga annabi ya ce ayatul kursi ka ba ya kullu wallahu tabahu ka san me yasa saboda a baka kariya daga cutar gwangwa ne sai shi da saboda haka da Allah ya kawo wasu yan bayi na iya sai suka ci aikin wayannan addu'o'i da ake yi ma cikin jami'in bid'a ne Allah mun tuba Allah ka yafe mana sai aka dena ko ana yi anan ana yi to Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode wasu bayan suka ce in nafsi ba al-muttaqin ma'ana Allah ya tsayar da mu addinin ka na gaskiya wanda yake shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa la muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce al-islam shine abin da yake nufi da siratul mustaqim wasu malamai suka ce abin da yake nufi da siratul mustaqim shine addinin musulunci ka koye shi da ka'idojin sa kar ka zo ka cewa ina yin addinin musulunci ne kamar yadda naga ƴan garinmu ko ƴan layinmu ko ƴan gidanmu ko babana yana yi haka ce a'a ka tashi ne ka je ka koya an gane wannan ko sai aya ta gaba da Allah subhanahu wataala yake cewa siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kamar ka tambaya ne na siratal mustaqim to wanne ne siratal mustaqim ne sai Allah yake masa siratal ladina an'amta alaihim ta farkin wa'annan wanda na ni'imta muku su wane ne Allah ya ni'imta ma shine Allah subhanahu wataala yake maka a cikin wannan sura da ka haddace ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين يوا يا جرى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعصنا أولئك رفيقا تشين معنى صراط الذين أنعمت عليهم كفرت وين لو أن كان إنجامس من أرضى الله يعني إنجامنا dan Allah sallallahu alaihi wasallam so arwaya idan kan lura nan wannan aya ne ra'an ladina nam tare aya ne kada ku dawo ba kirga cewa bismillah aya ba ko wannan ba kirga ko ba kai nan wannan din ne qur'ani na wannan ya kara dubawa sai ga daidai nan wannan arwaya na wannan aya ce ra'an ladina an'amta alaihim aya ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah ba wai da kai shi akan su ba wala adallin ba kuma wanda yake fatacci bane wannan ita ce aya ta bakwai a cikin alqur'ani a suratul fatiha malamai sun kara wa juna ilimi me ake nufi da ghayril maghdubi alaihim dillan su wane ne al-maghdub al-maghdubu alayhi suwanu suwane wasu malamai sun tafi akan cewa ko kun ce jamhurin malamai sun tafi cewa al-maghdub al-maghdubu alayhi sune al-yahudu wan nasara al-yahudu sune maghdubu alayhi ad-dali sune nasara tinda tafsirin wajadalika mufassirin annabi sallallahu alaihi wasallam wani wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wanda yayi bayani akan irin wannan kamar misali hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi ya kawo a cikin Musnad nasa Imam Muslim ne ma ya kawo a cikin Jami' nasa yake cewa al-maghdubu alaihim sunni al-yahud ad-dallina sunni an-nasara me yasa sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wada'u bi ghadabin ala ghadab وضاعوا بغضب من الله ذلك بأنه كانوا يقتلون النبيين بغير الحق غير مكتوب عليهم الضالين سوري نصارى وان الله سبحانه وتعالى يقول قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل واسمع لم يسكتي المكتوب عليهم سوري المشركين الضالين سوري المنافقين wasu malamai suka ce al-maghdubu alaihim sune wa'inda suke cewa karatu na suratul fatiha ba wajibi bane a sallah sune maghdubu alaihim ad-dallina haka ce saboda an haramta musu albarkan fatiha amma wasu malamai sun magana akan wannan cewa wannan dikan bai shiga ba an gane wannan ko to amma sai ka ishara shine al-maghdubu alaihim sune yahudawa ad-dallina sune nasarawa me yasa saboda kin karanta a cikin littafin su cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo ko wannan ayyana nasu jikon fata ko jikon fata ɗin nan wannan komfata din shi ne annabi Muhammad, komfata din nan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Kaga da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladheena yatluna alkitaba haka alladheena atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Su wanda muka ba su littafi, kaga ana magana akan yahudu da nasara, ya'rifunahu wannan hudun yana komawa ne kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Haka ce sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama farin sani kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa. Ya ziyara mai kai ba zai mace ba? Me yasa? Saboda kai ka haife shi, kaiwa da komowar shi kullum a gaban ka yake. Ko? Malamin mu Farfesa Ibrahim Ahmad Makari, Allah ya kara masa lafiya, yana cewa dalilin da yasa, wallahu ta'ala a'lam, dalilin da yasa a nan wurin Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ya'rifunahu kama ya'rifuna anfusahum ba. Saboda akwai lokacin da ɗan adam bai san kanshi ba. Ko ba ku ne? Yanzu na ka ce ka ba da tarihin kanka lokacin da kake kan shekara uku zuwa shekara bakwai, ba za ka iya ba. Sai dai ka taka maka ne, ba ce ka yi san an sa ka a makaranta ta malam wane, an sa ka a boko kaza, amma me ya faru da rayuwar naka ba za ka iya kiyayewa. Amma yaron ka ba tana kiyayewa. A shekara ta biyu da haihuwanta shi ne ya yi ciwon haƙori, sai na kashe naira dubu hamsin, ha ba ji daɗi ba. Ko ya kiyaye. A shekara ta huɗu a rayuwarsa da wata bakwai ya ƙone, ƙone wannan sai da muka yi sashi uku asibi. Kaga ya san abubuwan da ya faru da yaron. Kisa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sun san annabin nan kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa. Kisa Abdullahi ibn Salam ko yana zuwa ya ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa ya ba da gaskiya da annabi Muhammad. Sakalla kissar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da rahibin nan lokacin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tafi kasuwanci zuwa wani gari ne ba? Gaban can ne? Ina ne? Can ne ko ba gaban can ba? Masha Allah, masha Allah. Ka gani ko? Ka san wani zai zuwa sunan kai garin ma ya zuwa guda ne ke nan. Sai za mu ka tambaya ne. Tunda kowa ya gaba gaban can kwana ya zo mu je gaba. Ko? Kenan? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an jabe shi can kasuwanci da shi da gwaffansa. Ko? Abu Talib ba wani mutum rangi ba mai suna wane? Bahira. Ko mai suna Bahira ina son mu rikar cimo wane? Karatukan da aka yi suka muka cino mu juna mu muna da shi a tare. Wannan rahibin mai suna Bahira ai yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gane shi. Tare cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shekara takwas ko shekara tara. Wani ma da yi ma cewa ma yana da shekara goma sha uku. In ka duba da tafi za a ga bambancin ruwaya a kan wannan, wasu malamai sun ce yana shekara tara, wasu malamai sun ce yana shekara goma sha uku. Yana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gane shi wannan annabi har ya nemi a dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko ba ka yi faruwa? To ka ga kenan sun san manzon Allah farin sani. Ko? Wa kanu min qablu yastaghfiruna ala alladhina min qablu falamma ja'u ma arabu kafaru bihi. Kaga tunda sun san shi da manzon Allah ya zo sai suka kiyaye su imani da shi. Shi sa aka ce to sai suka fada tun daga shi ga gaskiya ka sani kai murfi shi ka ce bin gaskiya to wannan ya nuna cewa fata ne mutum yake neman ya afka da kasancin halaka. Allah mushi ba Allah ka yashe mu. Wasu ba ne ma cewa ma kai al-maktubi alaihim su ne masu bin bid'a wadalina su ne wanda suke kin yin aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga shi kafin sunnar ne kike yin aiki da ita. Mutane da yawa an yi magana kan bid'a sai mutane hankalin su ya dade. Ah to me kenan? A'a, ai abin da ake nufi da bid'a shine bid'a tana daukan ma'anoni ne kala biyu. Ma'ana na farko literal meaning, tunda akwai yan boko na mura ko literal meaning. Kaga agogo in aka zo za a mana definition din economics, za a ce literal meaning of economic kaza ne, literal meaning of ego ko za a rarraba shi literal meaning of ego kaza ne, but technically sai a ce so scholar has defined it as kaza.
Where a scholar kaza define it as kaza. Sai shi lecturer ya ce maka ni na zaba definition din ko doctor kaza ko professor kaza. Baka nan gida.
Ma'anarta a layare na Larabci shi ne taron wani abu. Abin hanga ta addinin musulunci technically shi ne ka aikata wani abu wanda wani nassi bai zo da shi ba, amma za a iya sama masa madogara a addinin musulunci. Shi ya sa wannan littafin al-bid'a wa aqwal al-ulama ko yan wasna da shi din yazo zai je same su za su zamanin shi yana da shi nan yana da shi a cikin wayar sa din yazo ya je ma da yasa masa al-bid'a wa aqwal al-ulama me da mun ke magana ke cewa ai da yawa mutane ma ba san shi wancan hadisi na manzon Allah da yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Yace wannan mantukin hadisin kenan, abin da za a iya gani kenan a profit din hadisin, amma rin message din da ke kasan hadisin kaga a kan profit din hadisin a sama abin da za a iya fahimta shi ne da abin da aka aikata wanda babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki, to ya zama mene, ya zama bid'a kuma an mayar ma da mutum. To in kuma da akwai umarnin manzon Allah ya zama komanne, ba zai zama komanne ba. Kamar da Hausa ne ka ce, duk wanda ya sa hula ya zo wurin tafsirin nan ka girmama shi. Me yake nufi kenan? Ne wannan mutum ne yake nufi? Mutumin da yake mata, duk mutumin da ya sa hula ya zo wurin tafsiri ka girmama shi.
Wanda ba sa hula ba akwai matsala ke.
Kuma haka ba, amma shi ya bada. Shi ya bada. Kamar malami ne a jami'a, ya ce maka duk wanda ya zo makaranta na karfe takwas da minti ɗaya ba zai shiga ajina ba. Me yake nufi yanzu? Baya kaga yi ko kaga mara ya mai son magana ya ce baya son yi laifi, baya son ayi laifi daya saura wani yana kuma nufin duk wanda ya zo da wuri shi zai shiga aji, amma yana da wannan ai da bada wannan a zahiri ba, amma a gargashin sakon ba abin da yake nufi kenan duk wanda ya zo da wuri karfe takwas saura minti biyar, takwas saura minti biyu, saura minti ɗaya, takwas daidai duk za ka shiga. Ko ba ka yi nufi ba, amma ka shi zai faɗa ba. To haka hadisin yake nufi, in ji malam. Ya ce a kasa duk abin da aka aikata wanda akwai umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to za a yi aiki da shi. An gani ko? Allah ya ba mu ikon gyara ba. Malam ya ce, sunna da ake ta magana a kai ko za ga an ce mene ne sunna, sai ake sunna iya kaunar rasul sallallahu alaihi wasallama aw fihi aw takrirati ko aw takriri aw takrirati ko sunna ita ce magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aikin da yayi ko ta sin abuba da yayi, mana ta sin abuba shine abin da aka yi a gaban sa sallallahu alaihi wasallama amma bai ce komai ba. Wannan definition din, idan za ka tambaye malamin da yake faɗan wannan maganar ka ce a ina manzon Allah ya faɗa wannan, ba zai iya kawo maka hadisin ba. Ba zai iya kawo maka wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sunna ta ita ce kauli aw fi'li aw taqriri ba. Ba zai kawo hadisin ba. Malamai ne suka haɗu suka ce sunnar manzon Allah ita ce kaza. To daga nan wurin sai mu ja hankalin ka kuma cewa ka koma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana daidai sunnar nan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati. Ko ba haka ba, alaikum bi sunnati, ina umurtan ku, ina horan ku da bin sunnata. wa sunnatul khulafa ar-rashidin. To yanzu idan ka yi da cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda uku ne, to ai yanzu ya ce maka wa sunnatul khulafa ar-rashidin da sunnan khalifofi na guda uku nan, to kenan kuma kaulihim fi'lihim takriraji kenan sai ka ce hudu ko uku kai uku to hudu nawa shaji to ga nan manzon Allah kuma ya zama nawa shawuwa shajiyar kenan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shajiyar sunnonin manzon Allah shajiyar ne in ka gama karai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka kara kara da sunnoni na sayyidina Abubakar sai ka kara kara da sunnoni na sayyidina Umar sai ka kara kara da sunnoni na sayyidina Uthman sai ka kara kara da sunnoni na Imam Ali ni na fada manzon Allah ne ya fada alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin kenan wannan zai zama maka ashe ma kun san baki da muke tayi da yawa cewa sunna sunna ashe fa wannan sauran aiki she karatun ma ba nawa bayyana shi Allah mun shi ba Allah ka yafe mana ghayr maghdubi alaihim waladdallin amin wannan amin din ana san idan mutum ya zama cewa ghayr maghdubi alaihim waladdallin to yace amin ma'anan amin shine Allahumma stajib du'ana Allahumma stajib ma'ana Allah ka ansa addu'o'inmu Allah ka ansa ibadunmu wannan ayin din an yi ittifaqi cewa baya daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani mazala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da ka ce cewa idan limamu ya ce amin maghdubi alaihim waladdallin ya ce amin kai ma ka ce amin domin wanda amin din sa yazo daidai da amin din malaiku Allah ya ansa masa Allah ya ansa masa Allah subhanahu wa ta'ala to zali mu sai anan wannan saboda lokaci ya riga ya kai abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya banda da wannan sai ka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji mana innahu wali zalika qadru alaihi liman mawla wa liman nasi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu tambayi da ya biyu ina kai tambaya ina kai tambaya
idan kana da wani wanda ya rasu ana bin da baji shi ke na mara
kawai sai kun raba ai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin ma mutum sallah in ya rasu har sai ya fara yin tambaya ana jin wannan mamacin bashi in kun ce eh ana jin sa bashi manzon Allah zai ce ba zai maka sallah manzon Allah zai ce ba zai maka sallah a nemo wani ya maka sallah sai a tarar kuma manzon Allah ya ce ku biya masa bashi nan take za a samu wani sahabi ya ce manzon Allah na biya sai ce kun kinta ba kun kinta kan wannan nawo sannan sai manzon Allah ya tsaya ya yi masa sallah to idan har ba a samu wani wanda zai biya ba aka ce to kafin mutum kafin a raba gado za a zo a shimfida kayansa abubuwan da ya bari abin farko da za a fara cirewa shi ne waɗanda suke bin sa bashi idan an cire abubuwan da ake bin sa bashi shi kenan sauran sai a rarraba muku gado misali mutum ne ya rasu ya bar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to ga wani mutum kuma yana bin sa bashi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku to na kawai za a yaɗa da wannan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a bashi ko kuma naira dubu ɗari biyu nan da ta rage haka za a yayyanka muku mai dubu biyu mai dubu uku haka abu babu shi kenan zai ku yaduwa kuma Allah zai azanta ku da idan Allah subhanahu wataala اللهم صل على محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في من لا اله الا انت اللهم برحمتك الواسعه امنا وقنا شر ما همنا وغمنا ورد من كان والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا يا كريم وصل اللهم لنا ولوالدينا ولمساكنا ولائمة المسلمين الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله يرحمه.